Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na Radio Amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a fadin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A ci gaba da hirar abokin aikin mu Aliyu Mustafa da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya ƙara tambayar sa kamar haka.
Yanzu babu hanya da mutum zai iya sata kuɗi ya kai kasashen waje wai don an toshe hanyoyin ko?
Suna exporting dollars ai. Mutanen biri da change suna taimaka musu. Suna combating money into dollars, exporting local like cash dollar.
Zamu ci gaban wannan tattaunawa jim kadan. Sannan kuma wani asibitin yoyon fitsari ya sallama wasu mata a garin Jos. Akwai shirin da rashin tayi har ma da sakonninku ta wayar tarho. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Akalla mutane 34 aka kashe a Ankara babban birnin kasar Turkiya jiya Lahadi. An kashe mutanen ne a sakamakon tashin wani bom mai ƙarfi da ya ratsa babban dandalin birnin Ankara. Ministan kiwon lafiya na kasar Mehmet Muzanoglu ya ce yanzu haka ana jinyar mutane 125 a asibitoci a birnin Ankara. Mutane 19 sun ji mummunan rauni. Mr. Muzanoglu ya ce take a wurin mutane 30 suka mutu a yayin da 4 kuma suka mutu a asibiti. Ministan harkokin cikin gida na kasar ya ce yau Litinin din nan idan Allah ya yarda ake sa ran kammala bincike. An kai harin ne kwanaki 2 bayan da ofishin jakadancin Amurka a Turkiya ya gabatar da kashedin cewa akwai yiwuwar za a kai wannan harin, ya kuma buƙaci mutane da su guji zuwa wannan wuri.
A can kasar Ivory Coast kuma kawar kungiyar Al-Qaida a arewacin Afirka ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara guda 6 dauke da makamai sosai suka kai a Grand Bassam, wani wurin shakatawar gabar tekun kasar Ivory Coast, suka kuma kashe fararen hula guda 14 da sojoji guda 2 a jiya Lahadi. Shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe, ya kuma ce su maharan an kashe su. Wakilin muryar Amurka a yankin Emily Lobb ta ce ta ga akalla gawarwakin mutane guda 6 a ƙasa.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar 'yan tawaye wadda take fafatawa kafaɗa da ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarwarin sulhu da gwamnatin ƙasar, duk da tababan da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya ɓangaren. A makon jiya shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabanta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya daidaita ƙasar da aka yi 5 ana yi. Mai magana da yawun gwamnatin haɗin kan ƙasar Jabhat Faisal ya yi maraba da sanarwar, ya faɗa wa muryar Amurka cewa labari ne mai faranta rai kuma mai muhimmanci domin ƙungiyar Hezbollah Islamafur ta yi 2 tana fafata da gwamnatin ƙasar, ya kuma yi kira ga sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye da su yi wa Allah su halarci wannan taro domin taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar.
A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi Siriya da laifin cewa kirikiri tana kokarin dagula shawarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da nufin kawo ƙarshen mummunan yaƙin basasar ƙasar na 5. Ya ce Siriya ta yi haka ne a lokacin da ta buƙaci kada a tattauna batun tumɓuke shugaba Bashar al-Assad daga mulki a wajen taron. Mr. Kiri ya ce an samu damar rage tarzoma a kasar da wajen kashi 80 zuwa 90 a cikin 100 tun lokacin da aka tsagaita bude wuta makonni da suka biyu da suka shige. To amma ya ce gwamnatin Assad ita ce babbar mai kita ka'idar jeniyar. Kafin shawarwarin da aka shirya yau litinin din nan, ministan harkokin wajen Syria Walid Muallim ya ce yana bada shawara kuma tare da kashedi ga waɗanda za su zauna taron da kada su kuskura su kawo batun makomar shugabancin Assad a ajandar taron. Ya ce za su tattauna a duk ba za su tattauna da duk wani wanda ya nemi a yi maganar shugabancin kasar ba. To labaran duniyar ya zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani asibitin masu yoyon fitsari ya sallami wasu mata a garin Jos ga rahoton wakiliyar mu Zainab Babaji daga jihar Filatan, Najeriya.
Cibiyar kula da mata masu cutar yoyon fitsari a asibitin koyarwa ta Jami'ar Birmingham wanda aka fi sani da asibitin Jan Kwano a nan Jos ta yi bikin sallamar wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar.
Da na aibujin fitsari sai ya tsaya ma amara iya ciwo. Ne wannan larura ya same ni. Na samu lafiya gar sai godiya.
Wata 8 shin na zo jinya aka mana aiki. To yanzu na samu soki ba wani damuwa yanzu
game da yarinya na da take yar shekara 10 matsalan ya same ta a wurin tirabilu da Hausa suke cewa tirabilu sai kaciyar mata. To tana da kwana da haihuwa akai mata wannan aibin. To shine abin ya same ta ifar da ita shekaranta 10 kenan kaman shekara 4 suka wuce ina ta yawon magani haka ban yi sa'a ba dai ina zaune shine bana kuma sai na ji labarin Jan Kwano kwana 25 kenan ban ga yoyo ba ga abinci su ba mu su uku a wuni safe rana yamma ba kokoban mu kuma aikin da aka mana ko naira 5.
Wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari. Babban likitan da ke kula da masu yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano, Sunde Langman, ya kara min haske kai yadda ake kamuwa da cutar.
Idan mace ta haifu saka nisa a 12 zuwa 16 babu damuwa. Amma idan har ya fi sa'a 16 zai iya sa kan yaro ya danna blada. Wurin da kai wurin da fitsari ke zama a jikin mace. To idan ya danna shi kuma ya kai wani lokaci zai iya fashe blada. Nan haifa yaro sai yoyon fitsari ya biyo.
Dr. Sunde Langman kenan likitan da ke kula da masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano da ke nan Jos. Babban jami'in da ke kula da bangaren masu cutar yoyon fitsari a hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Amurka wato USAID a Najeriya Dr. Habib Sadauki. Yace kamata yayi gwamnatoci su ba da himma wajen tallafawa masu cutar.
A Najeriya ana sarin akwai kamar mata 200,000 da suke da wannan ciwo. To saboda haka muke da tallafi da ake zagayawa a jihohi daban-daban ayi wannan ba da gudunmuwa don ayi wannan aiki kyauta. Akwai asibiti guda 12 da muke aiki a jihohi 11 na Najeriya. Alhamdulillah ana samun nasarori da yawa saboda kamar a bara kadai mun yi wa mata sun kai 1,600 aiki mu kenan wannan kungiya. Wannan tallafi ne daga USAID amma gwamnatoci suna da haki na musamman na kawo wani tallafin da ba tallafi ba na runguma aikin gaba daya su tabbata cewa mata da suka samu wannan ciwo ba su dade da lurar ba an yi masa aiki kuma ba su zauna da ita ba har inda za su zama to an ware su daga al'umma.
Asibitin Jan Kwano dai ta yi nasarar yin aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da 10,000 a cikin shekaru 24 da take gudanar da aikin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
To amin a ci gaba da tattaunawar abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya tambaye shi a dazu da muka faru kan cewa suna fuskantar matsala da kotu nan Najeriya game da yaki da cin hanci da rashawa.
In ka lura yanzu abin ta canja muna kai mutane kuma shari'a ma saboda wannan dokan da aka yi na 2015 yana taimakawa kuma mun babbar kowa ba muna nan muna creating awareness enlightening mutane cewa gai ga su fahimci wannan fa ba mu kade bane a ciki mu duka ne gaba daya koyi da kurkutun mu kowa ya fito mu abin nan shi yasa kaga nake zuwa abin nan musician da sauran su veteran broadcaster muna so mu bring them into four su taimaka
amma kamar naji ka taɓa nuna bacin rai game da yadda shari'a ba ta tafiya da ya kamata game da masu cin hanci da rashawa akwai wannan kana samun damuwa game da wannan
ah yes akwai damuwa amma muna sansantawa
waɗanne irin wahaloli kake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki tunda an san masu cin hanci da rashawa ba sa son ayi wannan aiki da yawa
to suna nan suna kuma suna yi mu muna yi
wannan nashi
ko wannan nashi amma Allah yana nan Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu because shine na dauke shi kaman addini
a cikin Abuja na ga gidaje da yawa da aka sa maka EFCC a ciki kun samu gidaje da yawa na mutane da hukunci
da yawa we cover a lot of properties
a cikin Abuja ne kai ko duk Najeriya ne
duk Najeriya yawanci akwai Kaduna akwai Zaria akwai Kano akwai Yola akwai Lagos certain places Port Harcourt
ya kudaden da aka sace aka kai kasashen waje ya za a samu su
muna ne muna aiki da yan sandan na other countries na Interpol za mu same su zai dauki time amma tabbas kudi za su zo ko gidaje aka saya ko me aka yi za mu yi tracing kudi na za mu zin karshen ta za mu kanta me aka yi
wasu na cewa yanzu babu hanyar da mutum zai iya sata kudi ya kai kasashen waje wai don an toshe hanyoyin ko
suna yi
Arin suna ya?
Suna exporting dollars ai. Suna mutanen birida change. Suna taimaka musu. Suna converting money into dollars, exporting. Suna aka cash dollar a cikin jaka. Muna.
Cewa akwai manyan sharoyi irin su na Dezani, su Alex Bade, su sauransu, su samu da suke sauransu. Me yake cike game da su?
Duka muna bincike. Shi Alex Bade muna court amma har yanzu bincike tana muna kan
yana hannunku har yanzu ko
no yana prison yana court
yana tsari
a prison
da shi da su samba din duka
yes
ya surin da zane da suke waje fa sai ya za'a da su
muna aiki da yan sanda na turai
me kuke so jama'a sai su taimaka muku wajen wannan yaki da kuke
muna so jama'a su fahimce mu kuma su yi hakuri su fahimci cewa akwai illan cin hanci da rashawa da cuwa kuma su ci gaba da addu'a mun ci sa yanzu muna da shugaba
mai son yaki da cin hanci da rashawa kamar in jama'a sun ga wani abu kuna so su zo su gaya muku ko akwai wani abu da kuke so su yi
yanzu muna planning for whistleblower centers
masu bada labari
kenan masu bada labari in centers zamu yi creating in so many places wanda zaka je ka kai jawabi ka burbaba da mu
kamar kaga wani abu ka je ka faɗa
kuma akwai muna da telephone muna da website da sauransu anonymous ma zamu karba in akwai abu a gaya mana kuma muna kuskure a gaya mana
kafin mu ci gaba bari mu dan numfasa da wannan wakar
hada kai mu daina sa in sa in Najeriya kabilanci fada da juna bana muba zazo biya dukan kabilan Najeriya kishin kasa ka in kasa shi ne ci gaba hada kai mu daina sa in sa in Najeriya kabilanci fada da juna bana muba zazo biya dukan kabilan Najeriya kishin kasa ka in kasa shi ne ci gaba
To, mun gode da wannan waka har yanzu fa ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC ga shirma na gaba.
Da rashin tayi akan bar arha, jama'a assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To jama'a yau ma zamu jingine tattaunawar da muka fara yi akan naira. Domin mu kawo maku wannan shirin da ke da alaka da naira din. Tattalin arzikin Najeriya ya koma dai, ko kuma a ce yana mashashara. Tunda gwamnatin Buhari ta kama madafin iko shirin da rashin tayi daga nan muryar Amurka ya fara kawo maku shirye-shirye akan yadda za a farfado da tattalin arzikin kasar. A wannan filin masana irin su Nasiru Kabiru da Sadiq Sulaisani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wasu ma sun yi makonni bakwai ko fiye suna kawo shawarwari akan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. To makon jiya Najeriya kana ta shirya taron kwana biyu akan farfado da tattalin arzikin kasar a Lagos. Taron ya samu halartar mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo da 'yan kasuwa da suka hada da hamshakin attajirin nan Alhaji Aliko Dangote. Ta dalilin taron, shirin yau ya gayyato Malam Kasumu Kurfi mai sharhi akan tattalin arziki ya waye mana kai akan tasirin da taron zai yi musamman domin farfado da arzikin kasar. Na fara da ce masa, Malam Kasumu, a matsayinka na masanin tattalin arziki, wane tasiri ne taron da mataimakin shugaban kasa da su Aliko Dangote suka yi kan farfado da tattalin arzikin Najeriya zai yi? Sai ya fara cewa,
to, na farko dai shine kamar yadda ka sani, shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta zama tafin hannu, inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya fadada.
Kwarai.
To, in ka diba shekarar da ta wuce, ta hijira 2015.
To.
Tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi, sai da ya faɗi ƙasa da kishi 54%.
Ƙasa da nawa?
Kishi 54%.
Ya faɗi.
Misali, hijira 2004. Da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kudadensu.
Daga waje.
An saka mana biliyan 20.8.
To.
Amma kira 1215. Sai kudin nan suka yi kasa suka dawo biliyan 9.6.
Kacal.
Kacal. Kaga mun yi asarar kishi 54.
Kwarai.
To kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarar.
Dan me zai ci gaba?
Ai, abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna zuba kuɗi shine ka zo musu da mafita cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita. Wannan hanya har yanzu ba a buɗe da ta ba yadda za ta gamsar da mutanen ƙasashen waje su riƙa shigo da kuɗaɗensu.
Oh, kana cewa gwamnati ba ta faɗaɗa hanyar da mutane za su iya kawo kuɗinsu ba?
Ba a yi ba.
Menene gwamnati ba ta yi ba, kamar me da me misali?
Abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna shigowa da kuɗi, akwai abin da muke kira economic policy. To, ka zauna ka yi dinga-dinga ga abubuwan da kake so ka yi, ga kuma ta hanyar da kake so su shigo. Wannan yanzu baka da wanda zai hito ce ma ga dinga-dinga inda gwamnati ke son a shigo da kuɗin nan ga yadda za a shigo da su. Bari mu baka misali. Fannin noma din nan gwamnati tana cewa dole a fara fannin noma. Wanne matakai ne gwamnati ta zo da su wanda sai da mutanen kasar waje su shigo da kuɗaɗen su sa a fannin noma, cewa kuma za su ci riba, kuma za su iya riba su.
Wato kana nufin ba a ƙayyade ko kuma a yi bayani dala-dala?
Daidaita su ba, gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ta zo da su filla-filla, kowa ya karanta ya gama fita.
Yawa.
Tattalin arzikin ana cewa muna da abun nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala.
Ma'adanan ƙasa.
Amma wanne, amma ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bata shi a faifai mutanen ƙasar waje za su yadda su gamsu da cewa lallai Najeriya shi ne ka shigo ka sa kudinka kai wannan fannin. So abu wuce ka ce ga abin da yake so, ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kudi shi ya ce lallai nan ne mafita. Wannan shine matsalar mu guda.
Daya kenan.
Na biyu. Ko da lokaci shi wanda zai shigo da kudin shi zai shigo da kudi ne wanda ya raba. To yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta akan naira 200 a farashin gwamnati. Bayan a waje za ka iya saida ta 300 zuwa 400
a waje.
A waje kaga wannan zai rinna mai shigo da kudin shi shigo da kudin shi dan shi ba naira zai shigo da ita ba. Ko da ko kai mai alƙawarin cewa idan ka ciri maka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma. Amma matsalar ba wannan ba tabbaci bane ba. Ina iya shigowa da kudina yanzu na karyar da su na saida ma 200 maimakon saida shi 300 ko 400. Gobe ina son hito ka ce baka da kudi. To kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan farauniya hanya inda zan sayan hidda shi kuma in zan sayi shi zan sayi shi da tsada.
Wato kana nufin idan gwamnati tana son mutane su zo dinga shigowa da kudin su dole gwamnati da daidaita farashin da take sayar da naira dala da take sayan dala ko kuma take sayar ta da abin da masu abroad chain suke sayarwa kasuwar bayan fage.
Wata daidaita shi ko kuma ta bude wata kofa.
To.
Cewa duk wanda ke shigo da dalar shi ba dole sai ya saida ma gwamnati yadda ke so ba ga wata kofa can. Za ka iya shigo da ita ka saida yadda yake so kuma in ka tashi ka saida yadda yake so ka yi ta babu ita.
O wato kana san ayirin wannan doka.
To in baka yi ba shi mai shigo da kudin shi ba zai shigo da kudin shi ba. Kai yanzu na ce shigo da dala in sai ta 200 bayan kuma ka san cewa bayan fage ana sai da 300 zuwa 400 za ka shigo da kudin naka.
Shin mafita ce idan gwamnati ta ce to yanzu kowa ya shigo da kudin sa ya sayar yadda yake son ya sayar abu a kasuwar fage in kuma ya tashi zai tafi ya je kasuwar fage ya sayi dala ya tafi wannan zai zama
da kai haka ka huta ka bar kasuwa ta tabbatar da al'amari.
Yawa
shi ko lokacin ka fallasar da al'amarin kasuwanci ga yan kasuwa shikenan jiki maka ka shigo ka saida 300 in gobe 500 zaka sai sai ka je can
kai ka je can ka saya
masu sai ka ga kowa an san maka ba kuma farashin dalar dole ya sauka saboda ka bude masa hanyar da za ta rika shigowa.
Wato
da ka hana birede change.
Wato
ka ce ba za ka ba su ba. Ka hana hanyar da za su shigo su. To ya za su samu dala.
Kenan bai kamata gwamnati ta shiga harkokin kasuwanci ba sai dai ta kafa dokoki da manufofinta.
Wato abin da ke faruwa shine mutum gwamnati ta shiga ciki to ba ta kuma iya warware matsalar. Bari in baka misali.
Eh.
Mai aka ce za a bar shi gwamnati ba ta kara ba da subsidy taimako.
Yawa. Ba ba da tallafi.
Abin da gwamnati ya kamata ta cira hannunta ta sa ido kawai ta tabbatar da ba a kawo mana mai ba wanda yake na banza amma mutane yadda suka zo sai da abinsu. Da ta zauna lafiya da yanzu ba a ƙara wahalar mai ba. Bari in baka misali duk wahalar nan mai da kake ji sai dai ka ji ana wahalar man fetur. Ka ji wanda ya ce ma yana wahalar diesel.
Babu.
Tun daga ranar da gwamnati ta cira hannunta nan aka zauna lafiya. Yau din na aliyata sai in je gidan mai sai in saye shi 115 gobe sai in je sai 130 in ina so in sayar ba ni so in bari kuma ba sai laifi ba. To da haka gwamnati ne da ta zauna lafiya kuma da ba ƙara wahalar man ba. Kullum in ka ce za ka tsaye da farashi zuwa wani kaza to ka ɗaukan ma kanka wata wahala wadda kuma za ka wahala. Yanzu duk Arewa ba mai samun man yadda gwamnati ke son shi kuma har yanzu ba a daina wahalar ba. Amma da ta cire hannunta ta sa ido ina tabbatar ma duk tsada shi zai yi. Bari in baka misali sim card. Lokacin da aka je sim sai da muka rika sayan sim card din nan 20,000, 30,000.
Gaskiya.
Yau ɗan gidan waya za su kira ka su ce kyauta ka ɗauka. Ka ce ma baka so. Abin da gwamnati ta rike in dai ka ɗauke su sai ka yi rijista.
Shikenan.
Shikenan. In baka son gulo yau ka tai MTN. In baka son MTN yau ka tai Airtel gaya nan. In baka so ka tai Airtel. To da haka gwamnati ta yi a wasu al'amuran da an zauna lafiya da kuma abubuwan sun taye mata da sauki.
To jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Kasumu Kurfi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa idan Ubangiji Allah ya yarda.
Yeah. What did I say?
An gaishe ka Malam Salihu, yanzu kuma ga sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho.
Assalamu alaikum radio Korea Africa. Mai wannan magana ni ne Ahmad Dan Niger daga nan Najeriya Warri Delta State suna garin Makarar yace cikin Jakawa. To gaskiya ina kira ga tarakka ƴan uwa da ƴan Niger ya kamata ƴan siyasa gana mu na ƙasar mu ya kamata mu gane abin da annan su wayannan ƴan siyasa na ƙasar mu ba masu niyyar zaman lafiya ne ba. Da saboda hakan da ko ina kanka ƴan siyasa su ci wannan su ci wannan su ci wannan wayannan ba masu kamar talakka su ne ba. Da saboda haka ya kamata talakka Niger mai mukan mu hankali mu bar shiga harkar fucin da dai Allah ya sa mun kada musu kora su yanzu abin tarayya yau su can su shirka musu su su ya kamata mu bar ge su dan saboda naga alamu take taken da suke yi suna son su hada kasa son su hada talaka hada ne ba wanda ya san da talaka sai lokacin zabi yayi na da zai sanin shi har magoya ba lokaci yiwa ko wani abu ba mai sayan koda ɗan mai koda kwano guda na haƙi zai kai ma wanda ba ya gare shi yanzu mai son su har magoya ba da har ga ta kai wannan to abin da muke siya kamar su mutalaka ne jami'u muka mu hankali.
Assalamu alaikum murya Amerika. Sunana Basiru mai trader ba kuwai zaɓe ra'ayi mai su lokar gama jihar Kebbin tarayyar Najeriya. Yau to yanzu kan gata nan wallahi alhamdulillah mai gina gona na gona tun ba gudu ya ci sama sauran manoma. Saboda yanzu ga kuma suna ɗaukar garaɓa san kuɗin aikin noma.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ƴan albarka suna taranci Najeriya. Ina son yin amfani da wannan sashen Hausa na Radio America in kira ga ƴan kasuwan mu na Najeriya su ji tsoron Allah. Kasance cewa Alhaji Aliyu Dangote ya fito fili ya faɗa cewa ba abin da ya ƙara ma kuɗi shinkafa sukari da sauran dukkanin su. Amma ƴan kasuwan mu na gida masu son cikin cigaban ƙasar mu suna ƙara ma abuka kuɗi. To ina kira ga ƴan kasuwan mu na Najeriya su ji tsoron Allah. Tabbatar cewa ga Allah yake jujjuyar Allah ba mu kuma. Wannan tsari da suke sawa fa kansu za ta kare. Ta haka wannan ta fito hili ta nuna cewa ƴan Najeriya wa'ansu suna guri taimaka wa kansu da kansu ne ba su taimakon talaka ba ne. To in Allah da kuma Allah zai shirya su.
To yanzu kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice.
Aƙalla mutane 34 aka kashe a Ankara babban birnin ƙasar Turkiyya jiya Lahadi. An kashe mutanen ne a sakamakon tashin wani bom mai ƙarfi da ya ratsa babban dandalin birnin Ankara. Ministan kiwon lafiya na ƙasar ya ce yanzu haka ana jinya mutane 125 a asibitoci a birnin Ankara. Mutane 19 sun ji mummunan rauni. A can ƙasar Ivory Coast kuma kawar ƙungiyar Al-Qaida a arewacin Afirka ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin wani hari da mahara wato kai wani harin da mahara guda 6 dauke da makamai sai suka kai Grand Bassam wani wurin shakatawa ƙasar Ivory Coast suka kashe farar hula 14 da sojoji guda 2 a jiya Lahadi. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya tabbatar da yawan mutanen da aka kashe kuma ya ce su ma maharan an kashe su. Wata kungiyar 'yan tawaye wadda take fafatawa kafada da kafada da kungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan ta ce a shirye take ta halarci shawarwarin sulhu da gwamnatin ƙasar duk da tababan da take da shi game da niyyar samun zaman lafiya na ɗaya ɓangaren. A makon jiya shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sabunta ta yin shawarwarin sulhu ga dukkan kungiyoyin 'yan tawayen ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen yaƙin da ya daidaita ƙasar. Yaƙin da aka yi shekaru 5 ana yi. Mai magana da yawun gwamnatin haɗin kan ƙasar ya yi maraba da wannan sanarwa.
To an gaishe sheki masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai an jima da rana wato da la'asar kenan za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chibahiro Diodune. Injiniyanmu na yau Charles sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.